Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ubangiji ya sake kawo mu wata sabuwar shiri a yau. A cike nike da farin ciki, na kuma tabbata mai sauraro yana cike da farin ciki domin mu sake saduwa. Sai a yi kokari a bi mu a hankali yayin da za a saurari Pastor Yohana Dangana da Filina domin iyali. Sa'annan Pastor Gideon Mordecai shi ne zai bishe mu a Filina Sujada a wannan mako. Pastor Audu shi ma yana shirye da guzuri don rayuwa. Mai sauraro, shirye-shirye da muke tafiye da su kenan, za mu samu albarkun Ubangiji ta dalilin sauraron shirin na yau. A yi kokari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakaria.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na domin iyali. Muna bincike ne akan Ishaku da matarsa Rifkatu, iyali da suka dogara ga Allah cikin addu'a. Kashi na hudu kenan muke kawowa a yau. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji, mun gode maka da wannan zarafi na domin iyali. Ka albarkaci iyalanmu, ka ƙarfafa mu mu tsaya ƙwarai da gaske a gabanka. Mun roƙa a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin. Za mu fara da karatu a cikin littafin Farawa, Sura 26. Za mu karanta aya 8. Ya zama kuwa sa'an da ya daɗe a wurin ƙwarai, sai Abimelech sarkin Filistiyawa ya leƙa ta cikin taga, ya duba sai ga Ishaku yana wasa da Rifkatu mata tasa. Bari Allah ya sa mana albarka. Amin. Ishaku ya zauna a wata ƙasa na Gera, wannan ƙasa na Filistiyawa ne. Da ya je wurin, kamar yanda ubansa shekaru da yawa Ibrahim ya taba zuwa wurin, an tambaye shi, matarka ne wannan? Sai Ibrahim ya ce kanwata ce, domin gadonsu za su kashe shi ne su dauki matar, domin kyakkyawa ce. Shi ma sai ya ce da su, a'a, ba matata bace, kanwata ce, domin za su kashe shi. Littafi mai sarki ya ce Ubangiji yana kama ƴaƴa da muguntar ubanni. Ubansa Ibrahim ya taba yin irin wannan magana na ƙarya cewa ba matata bace, kanwata ce. Sai gashi yau kuma ɗansa Ishaku shi ma ya zo yana cewa ba matata bace, kanwata ce. Kun ga yanda ƙarya tana haifar ƙarya. ‘Yan uwana, mu yi hankali da kalmomin da za mu faɗa, in ba haka ba ‘ya’yanmu ma za su faɗe shi. Sai da daddare, sarkin Filistiyawa mai suna Abimelech ya leƙa ta taga, sai ya duba ya ga Ishaku yana wasa da Rebeka koko Rifkatu mata tasa. Har bayan da Ishaku da matarsa sun haifi ‘yan biyu, wannan haihuwa bai hana wasa har da jima'i ba a tsakaninsu. ‘Yan uwana maza da mata, iyalai da yawa a yau muna sa wa junanmu cikin damuwa saboda jima'i. Suna wasa da juna, wasan nan kuma ƙarshen wannan wasan jima'i ne. Jima'i shi ne dankon aure, shi ne ƙurewa na ƙaunan aure. Kada mu yi ma junanmu rowa da jikinmu. Mata ku saurare ni da kyau, maza ku saurare ni da kyau. Kada mu yi ma juna rowa ko kuma mugunta da jikinmu. Idan mu yi ma junanmu rowa da jikinmu, zai haifi jaraba. Wannan jaraban kuma zai tura wani ya je waje. Ubangiji kuma zai rike ka ko zai rike ki da laifi na wannan zunubin. Domin ke ce kin zama dutsen tuntube na mijinki, ko kuma kai ne ka zama dusen tuntube na matarka. Yesu kuma ya faɗa a cikin littafin Matta, wanda ya zama dalilin tuntuben wani gwamma a gare shi, a daura mishi dutsen nika a wuyansa, a jefa shi a cikin teku, can za ya mutu. Saboda haka kada ka zama dalilin tuntuben matarka, kada ke mata ki zama dalilin tuntuben mijinki a bangaren jima'i. Jima'i danko ne na auren mu. Ko da mun tsufa a aure, kada ka bar wasa da matarka. Idan kuma ta haihu da yara da yawa, kada yara da yawa ya hana ka wasa da matarka. Ko mun tsufa, kada mu daina wasa da matan mu. Iyalin da kuna kusa da juna, za ku zama kamar danga ne ma juna, shaydan zai ji tsoron shiga gidanku. Malaikun Allah ne za su kasance masu ziyaranku a kowane lokaci. Kada mu kasance masu yi ma junan mu mugunta. Mace tana son jima'i, kai namiji baka kusa, kana yawo zuwa waje. Mace baki ba ma mai gidanki jikinki, dole ne jaraba ta kai shi a waje. Littafin mai tsarki ya ce a cikin littafin Misalai sura 5 aya 15 zuwa 20, ya ce ka sha daga cikin rijiyanka, kowa ya sha daga cikin rijiyarsa. Mata, miji shine rijiyanki. Miji, mata ita ce rijiyarka. Kar ka hana ma matanka jikinka, kar ki hana ma mijinki jikinki. In kin yi haka, kina tura shi zuwa waje kenan. Idan muna kaunar juna ko a cikin jama'a, mu nuna ma mutane kaunar mu, mu kama hannu tare, mu yi ma juna sumba. Ganin wannan zai sa ƴan mata ko wasu mata masu son su kada mijinki za su ji tsoro su bar miki mijinki. Ko kuma wani namiji wanda yana kwadayin matanka, in ya ganka kana kusa-kusa da matarka, zai ji tsoro ya gudu. Wannan zai kori shaitan kusa da kai. Komin tsufa, komin rashin tsufa, kada mu hana junanmu jima'i. Domin littafi mai tsarki ya ce, sai dai ko lokacin addu'a ne, ko kuma lokacin azumi, shine za mu kasance da haƙuri da juna. Amma in ba haka ba, kada mu daina wannan. Mu kasance iyali masu addu'a. Allah zai albarkace mu, auren mu zai yi ƙarfi, jima'in mu kuma zai yi ƙarfi. Domin sa'an da muna manyanta, ƙarfin jima'i yana sauka ne. Saboda haka tun muna cikin tashi, bari mu yi amfani da jikunan mu kamar yanda Allah ya ce. Bari Allah shi albarkace mu. Amin. Mu yi addu'a. Ubangiji, mun gode maka, ka taimake mu mu kasance iyalai masu addu'a, masu danƙon zumunci da juna. Mu rike junan mu a cikin sumba. Kada mu ci amanan junanmu. Ka taimake mu, kada mu bar kofa a bude domin shaydan ya shiga ciki. Ka albarkace jikunanmu kuma a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Thank you.
Sauraro ina maka barka da wannan lokaci. Sunana Pastor Gideon Mordecai. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Joshua sura 24 aya 15. Joshua sura 24 aya 15. Ayar Allah tana cewa: Amma idan a gare ku mummunan abu ne ku bauta ma Ubangiji, ku zaba yau wanda za ku bauta masa, ko alloli na ketaren kogin waɗanda ubanninku suka bauta ma, ko kuwa alloli na Amoriyawa waɗanda kuke zamne a cikin ƙasar su, amma da ni da gidana Ubangiji za mu bauta ma. Kan maganar mu na yau yana cewa zaɓi mai kyau. Za mu yi addu'a. Ya Allah mai tsarki, mai iko, mun gode maka da wannan zarafi. Mai sauraro yana gabanka, yana sauraro, ka buɗe kunnuwansa domin ji. Kai masa albarka, wannan sako ya kawo sakewa a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Zaɓi mai kyau cikin rayuwa. Wani babban abin da ya fi tasiri cikin ɗan adam a rayuwa shine iko na zaɓe wanda ba shi da kadada. Kowanne mutum da aka halitta shi cikin surar Allah cikin kamanninsa yana da iko ya yi amfani da wannan zaɓi, musamman in ya kai munzalin shekaru na sanin dama da hagunsa. Amma yayin da muke barin Allah yana mulki cikinmu, ya san mu, ya san sakamakon kowane zaɓi za mu yi cikin wannan rayuwa. A kowane yanayi akwai batutuwa guda biyu: zaɓi mai kyau a ƙarshe da sakamako mai kyau, zaɓi mare kyau a ƙarshe sakamako mare kyau. Don wannan Allah yana ba mu dama mu kasance mu yi zaɓi mai kyau domin mu guje wa azaba na rayuwa. Don mai sauraro ya duba littafin Mata sura 7 aya 13 ya gaya mana a fili cewa akwai hanya da muke gani fafada wanda tana iya kai ga halaka, akwai kuma kankuntar hanya wanda takan kai ga samun ceto a ƙarshe. Amma son Ubangijinmu ne da son Allahnmu ne domin mu tafiya cikin hanya na adalci, domin shi ne zaɓi mai kyau a cikin rayuwarmu. Mu sauraro karan manta, muna magana ne akan zaɓi mai kyau cikin rayuwa. Mutanen Joshua sun kasance masu taurin kai har ya kai makuran da lokacin da ya ɗauki kuduri cikin rayuwarsa cewa idan abu mai kyau ne ko kuma mummunan abu ne a gare ku, ku bauta wa Allah. Shi da gidansa ya ɗauki kuduri zai bauta wa Ubangiji cikin rayuwarsa da iyalinsa da danginsa da kowanne abu da ke ƙarƙashinsa. Ezekiel ma ya ba mu saƙo: yayin da muke rayuwa cikin wannan duniya muna jin daɗi, akwai mutuwa da mugunta, amma bari mai mugunta shi saki hanya tasa, wato yayi zabe mai kyau cikin wannan rayuwa domin za ta kai shi ga samun nasara da kuma ceto a ƙarshe. Ezekiel sura 33 aya 11 yake ba mu wannan sako. Wannan sako bai sha bamban da abinda annabi Amos yake da shi ba, wanda yana cewa: gama inji Ubangiji, ku neme ni domin ku rayu. Amos sura 5 aya 4. Sakon mu na yau shine sakewa a yau wannan kira na neman Ubangiji kira ne wanda yake ci gaba a cikin rayuwa da karnoni da dama da shekaru da suka gabata har zuwa zamanin mu. Joshua ya sani cewa akwai mutane da yawa waɗanda sun yi zabi mare kyau, don haka ya ja kunnen su da su kasance sun dawo bisa ga bin abumunin Allah, kuma su kasance su yi zabi mai kyau cikin aikin su da rayuwarsu. Don wannan muna kira ga mai sauraro ka yi zabi mai kyau a cikin rayuwarka, domin mutanen Joshua sun ba shi haushi ya yi zabi mai kyau da iyalinsa. Ina kira kai ma ka yi zabi mai kyau cikin rayuwarka domin ka kasance da nasara cikin rayuwarka. Don wannan waɗannan sakonni da muke sauraro yanzu suna da kira ne zuwa gare mu domin yin zabi mai kyau cikin rayuwar mu. Allah cikin ƙaunarsa baya son kowanne mutum ya kai ga halaka, amma ya fi son kowannen mu ya kai ga tuba ya kuma kai ga nasara a ƙarshen rayuwa. Amma Allah baya sa dole, baya tilastawa. Don haka ruya ta Yohana sura 3 aya 20 ya gaya mana a fili cewa, gama ina tsaye a bakin kofa ina kwankwasawa, dukkan wanda ya ji muryata ya bude kofarsa zan shiga in ci tare da shi, shi kuma tare da ni. Yesu Kristi yana kwankwasawa ka yi zabe shi domin shi ne zai kai ka ga nasara cikin wannan rayuwa. Zabin Yesu Kristi shi ne zabi wanda ya fi kowanne daraja da kuma mutunci cikin rayuwarmu. Idan mun yi mummunan zabi sakamakon ba zai kasance da kyau ba. In ko mun yi zabe mai kyau mu ma kankanmu za mu dandani rabon abinda muka zaba. Hakika wata rana za a buƙace mu da mu yi zabi cikin abubuwa biyu, ko Allah ko shetan. Amma zan so mu da muke sauraron wannan sako, ko kai da kake sauraron wannan sako, ka kasance kana biyayya da dokokin Allah domin su ne wajibin mu, da kuma zabi na Allah shine kira da zamu yi mu kowanne da wanda yake sauraron wannan sako. Mutuna muna bincike ne akan cewa zabi mai kyau, waɗannan nasosi sun bayyana mana sakamakon zabi mai kyau da kuma sakamakon da zai biyo bayan mummunan zabi cikin rayuwarmu. Kira zuwa gare mu, ga kai da ni duka muna da zarafi domin muna cikin masu rai domin yin wannan zabe. Idan ko mun kuskura mun bata za mu samu damuwa cikin rayuwarmu. Wannan shine sakonmu da muke da shi zuwa ga mai sauraro, domin mu gane cewa Isa Almasihu mai kaunanmu ne shine yake neman mu, ba mu ke neman sa ba. Don wannan gare ka ya rage zabi naka. Idan ka zabi dama kana nasara, in ka zabi hagu to ka san sakamakon hagu ba shi da kyau. Don wannan Allah yana ƙara nuna mana ƙaunarsa ta wurin yanda yana nunawa ta wurin aiko da ɗansa da ya yi bisa giciye domin ya zo ya fanshe mu daga mutuwa. Duka wannan zabi ne ga kowannen mu da muke wannan rayuwa. Yohana sura 3 aya 15 ya ƙara mana da cewa, i dukan wanda ya bada gaskiya ga Allah ya kuma gaskata ga dan zai samu rai na har abada, amma wanda bai zabe shi ba zai samu mutuwa na har abada. A ƙarshen sakonna na yau ina so mai sauraro ya yi zabi mai kyau, bari wannan ya kasance dandanan mu da fatan mu a cikin sunan Yesu Kristi mai ceton mu. Za mu yi addu'a. Ubangijinmu Allah mai iko, mun ɗaukaka sunanka, mun kuma gode da wannan sako da mun samu game da zabi mai kyau. Joshua, da kai Allah kana kiranmu da cewa mu yi zabi mai kyau, ka taimake mu da ikonka da ruhunka mai tsarki domin mu yi zabe mai kyau, a ƙarshe mu samu ceto cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen.
Kada ka ba wani laifi saboda kasawarka a cikin rayuwarka. Waɗanda suke marasa zuciya mai kyau su suke ba wasu laifi saboda kasawar rayuwarsu. Da yawa za ka ji, a'a, iyayena ne suke da laifi, a'a, wurin da nake zama ne ke da laifi, muhallina ne ke da laifi, a'a, harkar yanayin tattalin arzikin ƙasa shi ne ya hana ni ci gaba a rayuwata. Gwamnati ba ta bani daman in samu in yi nasara a rayuwata ba. A'a, ni ba ni da ilimi, ni fari ne, ni baƙi ne, ni dogo ne, ni gajere ne, iyayena sun mutu tun ina yaro, ni maraya ne. A'a, ashe ba muna da wani mawaki mai suna Dan Maraya Jos ba?
wannan gashi yayi suna har yayi nasara a cikin rayuwarsa. Wasu mutane da dama sun zo daga yanayin da yafi namu muni, amma duk da haka sun samu sun yi girma a cikin rayuwarsu. Kai mai zai hana ka ka tashi tsaye a yau? Ka kawas da bawa wasu laifi ga abin da ke cikin rayuwarka, musamman wanda ba shi da kyau. Komai ya nawaya a kafadarka akan irin hanyar da za ka yi tafiya a kai, akan nasararka ko kuma rashin nasararka a cikin rayuwa. Ka ɗau mataki a yau, ka ɗauki rayuwarka a cikin hannunka, ka roƙi Allah ya taimake ka, ka ɗau ƙuduri mai kyau, sa'annan ka taka, ka shiga cikin duniya, ka ga yadda duniya za ta zama maka gobe. Kada ka zama mai ba wasu laifi akan irin abubuwan da ka kasa yi a rayuwarka. To idan kana ta ɓata lokaci kana wannan, ba za ka samu nasaran komai ba. Akwai wasu ƙofofi na rayuwa da ba za a buɗe maka ba idan ba kai ka buɗe su da kanka ba. Akwai wasu hanyoyi da ba za ka samu ba idan ba kai ka ƙirƙiro ko kuma ka ƙaga wannan hanyar domin ka samu ka wuce ba. Saboda haka kada ka zauna kana zuba ido wai kana jiran wani ya yi maka. Abin da ke kashe mutane a yau shine mutum sai ka gani ya zauna duk shiri da yake yi a rayuwarsa, yana shiri ne yana tunani da ‘yan uwansa ko da danginsa ko da wasu abokansa akan cewa su za su zo su yi masa abin da yake bukata. To kai ma idan ka tashi kana iya zama wanda wasu za su sa maka ido nan gaba domin su sami taimako daga gare ka. Za ka iya taɓuka abubuwa masu girma, za ka iya yin abin da kai ma za a san da kai idan ka zauna ka dubi rayuwarka, ka daina ba wa wasu laifi. A cikin duniya akwai dama domin kowa ya zama abin da yake so ya zama. Dukkan waɗanda suka samu suka ci gaba a rayuwarsa sun kasance da tunani mai kyau, sun kasance da hangar gaba, sun kasance da ƙarfin zuciya, sun kasance da dagewa, sun kasance da haƙuri, sun kasance da naciya, sun kasance da aiki wurjanjan ba dare ba rana domin su samu su yi nasara. Duk ilimin da kaga mutum yake da shi, duk arzikin da kaga mutum yake da shi, duk nasara da kaga mutum yake da shi, hatta girma ma a cikin ruhaniya yakan ɗauki lokaci, yakan ɗauki naciya. Saboda haka kada ka ce na kasa yin kaza ko kuma yin kaza domin wani ne ko ku wannan abun ko ku wancan abun ne suka hana ni. Da yake wasu suna nasara a yau, kai ma za ka iya nasara. Wannan shawarar ta fito ne daga Malam Habu Dawaki.
A daidai nan za mu dasa aya, sai kuma wata shirin idan Allah ya kai mu rai da lafiya za mu ci gaba daga inda mun dasa aya. Ina ba da gaskiya mai sauraro ka samu ƙarfafawa, ka samu ginuwa ta dalilin sauraron shiri na yau. Sai a yi ƙoƙari a sake yin bincike da kuma bimbini akan ababa da aka fito ji. Gayyata ‘yan uwa da abokai domin su ma su samu wayannan albarkun da kake samu na da muhimmanci, domin mu yi tare mu rike wa juna hannu tare, domin wannan tseren tare ya kamata mu yi. Shi yasa nake gayyatan ka daga cigaba da sauraron mu, sa'annan ka cigaba kana gayyatan ‘yan uwa da abokan arziki su ma su yi sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi akan shiri da ka fito sauraro, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshin imel namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. ga wanda za su so su kira mu a waya ko kuwa su aika mana da sako, lambar wayarmu shi ne 0800284970. Zan sake ɗauka 0800284970. Mai sauraro, sai mun ji kiranka ko kuwa mun ga sakonka a waya ko kuwa a Facebook. Ina godiya zuwa ga Pastor Yohana Dangana, Pastor Gideon Mudakaya, Pastor Audu da Max Morrison, duka wanda sun tallafa a shirin ina cewa mun gode. Amadinina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede, Eze Elewemchi Bazamanta da Ishaku Ibrahim Gyangba, Nene Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin ina so mai saurano ka tuna da cewa ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.